Suena una cosa que hay que
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم. دوك لوكا تندى الله زي أنكر دكي سيتي كتل نعمة دنا مكا أكن أبو كذا دا أبو كذا دا أبو كذا. إذن كيمي بيبير نعماني دا الله يا مكا to zai matsayin Allah ya bayyana gare ka abinda zai haifar zai bayu zuwa gare shi shine kyautata biyayya da da'a wa Allah subhanahu wata'ala. Amma matukar baka kalli wannan a matsayin abinda aka nusar da kai zuwa gare shi ba, ba za ka taba zama mai godiya zuwa ga Allah ba. In baka zama mai godiya zuwa ga Allah ba, ba za ka mori alkhairan Allah ba. Saboda haka duk inda Allah ke so ya nusar da kai, ya tsinkayar da kai, ya shiryar da kai, sai ya dinga nuna maka irin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da kai su. To dukkan ni'imomi da Allah ya ni'imtar da bayi, kamar yadda muka faɗa, ji ni'ima ne, gani ni'ima ne, aure ni'ima ne, haihuwa ni'ima ne. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah yace Allah shine ya fito da ku daga cikin mahaifanku, la ta'lamuna shay'an, ba ku san komai ba. Lokacin da aka ma haihuwa ko aka haihu a gidanku, shi jaririn bai san sunansa ba. Idan yayi bayan gida sai an wanke mishi, in yayi bawali sai an wanke mishi. Allah ya sauke inda wuta zai tashi a gidan, ba zai iya fidda kanshi ba sai an fidda shi. Allah yake kowa haka yazo duniya. Wa ja'ala lakum as-sam'a, Allah yake sai Allah ya sanya muku ji, wal absara ya sanya muku gani, wal afidata ya sanya muku basira da hankali da hangen nesa. Sai yace la'allakum tashkurun, Allah ke don ku yi godiya ma Allah akan waɗannan ni'imomi. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. Allah yake shine ya sanya muku abokan zaman ku matan ku mata ya sanya musu mazajen su daga jinsin su. Ba a ce matar da zaka aura ka nemi dabba ba, ba a ce ka nemi aljana ba, ba a ce ka nemi wani jinsi ba, su ma mata ba a ce su nemi wani jinsi ba. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah sai ya samar muku da ƴaƴa da jikoki daga waɗannan matan naku, matan daga waɗannan mazajen su. Ba za ka san ɗanɗanon aihuwa ba sai ka zauna da wanda bai taɓa aihuwa ba. Ba za ki san ɗanɗanon aihuwa ba sai kin zauna da wacce bata taɓa haihuwa ba. Allah yake to na baku haihuwa, na baku ƴaƴa, na baku jikoki. Allah sai yake afa bi ni'matillahi afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah yake to da barna za ku ba da gaskiya, ka sallama, ka mika wuya ma abunda ba daidai ba ni'imomin Allah. Allah yake su kuma ka butulce musu. Wannan calculation din, wannan lissafin in ba ka da shi, ba za ka taba ganin kimar auren ba, ba za ka taba ganin kimar ƴaƴan ba, ba za ka taba ganin kimar jikokin ba, ba za ka taba ganin rufin asirin da Allah ya maka a cikin auren ba. Alam naj'alahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Allah yake ban sa ma dan adam idanu guda biyu ba, na sa mai harshe da zai yi bayani. Allah yake da kuma labba da zai yi magana da su. Dukkan waɗannan idan suka guce gabarinka, to anan ne zaka fahimci alkhairin da ke tattare da su. Duk abinda Allah ya maka, duk abinda Allah ya maka, abun da ke bukata kawai abun ka godiya. Abin da ke bukata abun ka godiya. Abin da Allah ke bukata abun ka godiya. Jama'a, dukkan waɗannan ni'imomi da muka ambata da waɗanda suke nan cike a cikin Al-Qur'ani, duk motsin da ɗan adam zai yi, Allah ya ɗora shi a kan tsari wadda in ba Allah ba, wallahi ba wanda ya isa samar maka da wannan tsari. To dukkan waɗannan ni'imomi da muka ambata, ni'ima ne na ji, ni'ima ne na gani, ni'ima ne na haihuwa, ni'ima ne na rai, ni'ima ne na hankali, ni'ima ne na duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka, mafi girman ni'ima da goma ta arziki da Allah ya maka shine addini. Mafi girman abinda Allah ya maka na ni'ima shine addini da imani. Wannan addini da aka ce kai musulmi ne, idan farashi ake yi, duniya da abun da ke cikinta ba ta isa ka bayar a baka musulunci ba. Ba ka isa ka bayar a baka musulunci. Rashin tuntuntuni, rashin nazari, rashin duba gatan da Allah ya maka yasa kake ɗaukan musuluncin sakaka bai taka kara ya karya ba. Duk abinda rayuwa take ɗauke da shi, duk abinda rayuwa take ɗauke da shi, idan harkan noma ne, ni'ima ne da Allah ya ni'imtar da bayi shi, ya hore musu tekuna, ya hore musu duk abinda zai hore musu. Amma sai ya bar su da dabarbarunsu da iyawarsu da izininsa wajen fafutukan wannan alkai. Saboda ka ido ni'ima ne, amma sai ya baka dama na ka ba ma kanka kariya game da idonka. Duk abinda za ka yi addini ne kadai Allah ya lamunce ya tsara maka shi da kansa. Ayi noma ni'ima ce, amma waɗanda suke da dabarbaru da hali da ilimi akan noman inda za ka noma buhu goma sun zo za su iya noma buhu 20 abu. Amma addini Allah sai yanayin da zai gudanar da rayuwarsa, to idan abunda aka baka dama da iko a kai wadda ka sha gwadawa kana samun riba ko faduwa, wannan kuma Ubangiji ya lamunce ya ajiye maka, wadda shi har abada ba a taba wadda ya yi shi ya fadi ba, akwai abin da ya tsara shi a wajenka? Babu. Saboda haka addini ka fahimci, kasantuwarka kai musulmi ne, kasantuwarka kai musulmi ne, ba ka da wani abu mai tsada a rayuwarka, wallahi sama da addini. Wasa da addini, wasa da rayuwarka ne. Wasa da addini, wasa da rayuwarka ne, duniyarka da lahirarka. Wasa da addini, wasa da rayuwarka ne, duniyarka da lahirarka. Wasa da addini, wasa ne da dama da Allah ya maka, ya baka mafi girma. Allah a cikin Al-Qur'ani yace, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." A yau Allah yake na cika muku addininku. Wa atmamtu alaykum, wa atmamtu alaykum ni'mati. Allah yake na cika muku ni'imomi na. An ba ku abinci, an ba ku ruwa, an ba ku ji, an ba ku gani, an ba ku kafafu, an ba ku duk abin da za a ba ku cikon. Allah ce to na cika muku addini. Wa raditu lakumul islam dina. Allah ce na yardar muku ku je ku rike musulunci a matsayin addini. Wa raditu lakumul islam dina. Allah ya ce na yarde muku ku je ku yi musulunci a matsayin addini. Waɗansu larabawa Banu Asad suna daga cikin kabilar da suka musulunta, su ba a yake su ba, ba a yi wani artabu da su ba. Wannan karɓan musulunci da suka yi sai suka ga ai kamar sun burge ne, saboda haka kamar sun yi wani abun kirki wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ko zama aka yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su dinga ganin da mu fa musuluncin nan mun fahimce shi ne, muka yi shi irin dai kamar sun taimaki Annabi. Allah yake ya munnuna alayka an aslam, suna goranta maka, suna nuna, suna da wata falala a kanka. An aslamu, saboda sun musulunta. Kul, Allah ya ce ka ce la tamunnu alayya islamakum, kar ku goranta mu, kar ku ji kuna da wata falala a kaina don kun musulunta. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman, imma za a goranta, imma za a bi bashi, to Allah ne ke da bashi a kanku na falala. An hadakum lil iman, saboda ya shiryar da ku zuwa ga imani, in kuntum sadiqin, in dai abinda kuke da awan gaskiya ne. Duk wanda Allah ya mishi arzikin musulunci, to ya mishi arzikin komai a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira. Haske ne, haske ne, tafiya ce mai albarka, ka ɗauke ta mafi tsadar al'amari. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin min. Allah yake yanzu wanda yake mace wanda ba addini ta tare da shi, da shi da gawa tsaye ne, ba shi da amfani a duniya da lahira. Haka rajulun mu'minun min ali fir'aun yace, laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Aw man kana maitan, Allah yace wanda yake mace fa ahyaynahu muka rayas da shi, waja'alna lahu nuran shine addini, yamshi bihi fil nasi muka sanya mishi wani haske da yake tafiya a cikin mutane da shi. Allah sai kaman masaluhu fil zulumat, yayi dai da wanda yake rayuwa a cikin duhu. In ka ga mutum ba addini, wallahi bai san gabansa ba, bai san bayansa ba. Laysa bi kharijin minha, kuma ba fita zai yi a duhun nan ba, inda ba arzikin musulunci bane wannan duhun, ba wani wayewa a duniya da za ka yi ka fita a cikin wannan duhun. Allah yake yanzu wanda yake mace sai ya ambaci wanda yake cikin kafirci yake cikin bata da matacce a wani gu yace wama yastawil a'ma wal basir walal zulumat walan nur walal zill walal harur wama yastawil ahya walal amwat wama yastawil a'ma wal basir. Allah yace ai makaho da mai gani Allah yake ba za su daidaita ba. Ka duba wani misali ko dan shekara biyu ne ba zai daidaita tsakanin mai gani da wanda yake makaho ba. Wallahi sawil a'ma wal basir, Allah yake ba za su taba daidaita ba makaho da mai gani. Walaz zulumat walan nur, haka dufai da haske, ko yaro ne na goye ana dauke wuta sai ya fara kuka saboda ya ga duhu. Wala zillu wala harur, Allah yace da rana da inuwa ba za su daidaita ba. Wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat, Allah yace da rayayyu da matattu ba za su daidaita ba. Wama yastawi al-a'ma wal basir, a'ma shine wanda yake cikin duhun kafirci, wanda yake cikin duhun jahilci, wanda yake cikin duhun bid'a. Albasir shine wanda yake musulmi mai imani. Walaz zulumat walan nur, wanda yake cikin dufai shine wanda yake cikin duhun kafirci da jahilci, wanda yake cikin duhun sabon Allah da munanan ayyuka. Walaz zill walal harur, wanda yake cikin inuwa shine wanda yake cikin musulunci, wanda yake cikin rana shine wanda yake wajen musulunci. Wama yastawi al-ahya'u wal amwat, Allah yake da rayayyu da matattu ba za su daidaita ba, ba za su daidaita ba. Wanda yake cikin musulunci a raye yake shine Allah yake awa man kana maitan fa ahyaynahu, ba wata rayuwa mafi alkhairi kamar rayuwar musulunci. Ka rike musulunci da kyau, baka da wani abu da Allah ya maka ni'imarsa mafi tsada a rayuwarka kamar addini. Ka rike musulunci sama da yadda za ka rike kasuwarka, ka rike musulunci sama da yadda za ka rike ofis ɗinka, ka rike musulunci sama da yadda za ka rike ƴaƴanka, ka rike musulunci sama da yadda za ka rike kasuwarka, ka rike musulunci sama da yadda za ka rike komai, domin musulunci shi ke gaba da komai cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nimta da su. Kar ka yi wasa da addini, kar ka yi wasa da addini, kar ka yi wasa da addini. Addini dama ce da Allah ya baka, dama ce da Allah ya baka, ba wata dama da aka baka sama da damar addini. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin wani hadisi, al-Imam al-Bukhari da Muslim sun tsara hadisi, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, yace masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm, annabi yace misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilimi, wannan addini da Allah ya aiko ni da shi. Yanzu annabi zai buga mana misalin wannan aike da aka aiko shi da shi. Ba ana ce mishi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam, ai manzon Allah da Hausa ma'anarsa dan aiken Allah, ba Allah ya aiko shi ba. To yanzu zai gaya mana wannan aiken da ya zo da shi ga matsayin aiken a wajenmu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake masalu ma ba'athani Allahu bihi, misalin abinda Allah ya aiko ni da shi min al-huda wal ilm, na shari'a da ilimi. Kamar sali kaifi, yace abinda nazo da shi kamar ruwan sama ne, kuma sai ambace shi da gai وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما كنبوا ان انت المطر shine normal ruwa da ake yi irin ruwan da aka yau algai shine ruwan da ya biyo bayan fari amfani ya fara canzawa manoma sun fara lissafi bibbiyu anya ba da ayi asara ba dabbobi an fara shiga halin kakalika ne to lokacin da ruwa yazo sai a ce ni shigai sai sai to abinda na zo da shi kamar ruwan sama ne domin ya zo ne ala fataratin minar rusul duniyar a lokacin rayuwar jahiliya ake yi in an ce rayuwar jahiliya da Hausa ka ce rayuwar dabban shi sai ga wannan addiniya zo Annabi yace masalu ma ba'athani Allahu bihi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi minal huda wal ilmi nashriya da ilmi kamathali ghaythin kamar ruwan sama ne asaba ardan da yazo yazuba a bayan kasa wani yanki na kasa fakanat minha qa'ifatun tayyiba wa fi riwaya najiya inda ruwan yazuba sai ya zuba a wani waje mai albarka mai kyau kabilatil ma wajen sai ya karbi ruwa fa ambatatil kala'a wal usbal kathir sai ya fitar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa jama'a muna fahimtar misalin annabi yace misalin abinda nazo da shi kamar ruwan sama ne ruwan da ya zubo sai ya sauka a wani lardi a wani yanki sai aka dace inda ya saukan waje ne mai kyau mai albarka kabilatil ma wajen sai ya karbi ruwa fa ambatatil kala'a wal usbal kathir wajen sai ya tsirar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa wa kana minha ajadi to gefensa kuma akwai bushashen waje wanda in ruwa ya zuba baya shanyewa a nan dama ake samun korama wanda za ka samu shekara guda ruwa bai kare abin ba amsakatil ma wajen sai ya rike ruwan fa nafa'a Allahu biha an-nasa Allah sai amfanar da mutane da wannan lardi fa sharibu wa sakau wa zarau suka sha suka yi shuka suka shayar da dabbobinsu wani yanki ne wajen Allah ya albarkace shi yana nomuwa rani da damuna sannan ga nan koramai za a yi noman rani za a shayar da dabbobi shine fa nafa Allahu bihan nasa Allah sai ya amfanar da mutane da wannan go fa sharibu suka sha in suna bukatar ruwa akwai ruwa mai daɗi mai garɗi wa sakau suka shayar da dabbobinsu wa zara'u suka yi shuka rani da damuna yanzu wannan lardi wannan waje akwai wanda ba zai iya rayuwa a gun ba dan adam zai rayu dabbobi da su rayu komai zai iya rayuwa saboda wajen mai albarka ne yana nomuwa akwai koramai akwai ciyawa akwai ganyayyaki annabi yake ina ba ku misalin abinda na zo shi wa asaba minha qa'ifatan ukhra yace ruwan kuma sai ya sake sauka a wani yanki daban wanda ba nan ba innama hiya qi'anun amma wajen bushashen waje ne qi'an jam'i ne na qa fayadharuha qa'an safsafa kaman kan kwalta kaman fa'a inda ruwa baya fita la tumti kuma wajen baya rike ruwa wala tumbitu kala sannan baya tsirar da ciyayi
la faqaba
annabi yace fadhalika masalu man faquha fi dinillah to wancan misalin farkon shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi abinda Allah ya aiko ni da shi sai ya amfane shi wa alima wa allama ya koya ya koyar wa masalu man lam yarfa bidhalika ra'san, wannan nabiyu shine wanda bai daga kai ya kalli addini a matsayin ya taka kara ya karya ba, wa lam yaqbal hudan lahi allazi ursiltu bihi, bai kuma karbi shari'a da nazo da shi ba. Annabi yace misalin abinda nazo da shi ruwan dare ne ya zuba a kogina, amma ya zuba a wajen da yake da alkhairi sun rayu rayuwa ta har abada. Domin wanda yayi addini rayuwarsa kullum alkhairi take yi har abada, har abada, ko a cikin aljanna jin dadin da za ka yi gobe ya fi jin dadin da kai yau. Lakum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid, kullum abin dada kare kyau yake yi. To tun a duniya haka rayuwar mai addini yake, amma wanda ya samu kansa a musulunci sai zambe ya daga kai ya kalli musulunci ba. Annabi ya so misalin ruwan nan ne ya zuba a wajen da yake bahar, a wajen da yake siminti ne, dandalami ne, ba zai shawo ba, ba zai yi amfani ba, ya rayu sunansa musulmi amma bai dauki musulunci addini ba, bai yi musulunci a matsayin addini ba, yayi musulunci ne a matsayin ra'ayinsa da ganin damansa. Alkhairan da Allah ya shimfiɗa mishi a cikin addini to shi bai dauke su haka zai yi rayuwa ba, sai yayi asaran duk abinda addini ke tafi da shi. Yan uwana masu albarka, wallahi mafi girman ni'ima da Allah ya mana addini. Ku canza rayuwarku, rayuwarka ta zama addini, shine lamba ɗayanka. Addini ya zama shine lamba ɗayanka. Duk sahabban nan da kake ji kake ganin labarinsu, waɗansu manyan ƴan kasuwa ne, amma saboda yadda suka mai da addini lamba ɗaya, ɗaliban ilimi ma ba kowa ne za a kira mai sunan sahabiwa ne a ce me sana'a sai faɗa ba, me yasa? Saboda addini shine lamba ɗayansa. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Allah yake waɗansu irin mazaje ne, la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, fatauci saye da sayarwa bai taɓa shagaltar da su ya ɗauke musu hankali akan addini ba, wa iqamis salah bai taɓa ɗauke hankalinsu akan tsaye da sallah ba. Kamar wani ne yake to Allah su me yasa, yake ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, saboda suna tsoron wani ini da zukata da idan duna sukan fito turuturu a ranan, shine ranan alkiyama, haduwar su da Allah sakamakon lahira, shi yasa su suka fifita addini akan harkokin kasuwansu, akan harkokin rayuwarsu. Sun yarda addini ya zama shine abu na farko a rayuwarsu. Me yasa Allah ke kafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, suna tsoron ranar da zukata da idan duna sukan jujjuya a wannan ranan, shine ranan alkiyama. Dukkan waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau ba wanda bai haura shekara 1000 a kwance a kabari ba, duk addinin yanzu suke mora, amma kasuwar ta kare. Duk abin da kai na addini, shi addini ana tafiya da shi har kabari, amma in kai kafinta ne anan zaka bar kafintan ka. Muriki addini kyau, ni'ima kai mai girma, kar kai wasa da addininka, kar kai wasa da al'amarin addini, ka zama yawaita godiya ma Allah akan ni'imar da ya maka na kai musulmi. Kai godiya ma Allah, kai godiya ma Allah akan ni'ima da ya maka. Shi yasa wurare da yawa a Qur'ani idan yace ku yi kadaita ni da bauta ku mun biyayya, sai ya jero ababan da ya ni'imtar da kai su. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam, Allah ce in Allah na so ya shirya da mutum ya mai goma ta arziki sai ya buɗe zuciyarsa ga musulunci.
Ya akbar.
Afa man sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa huwa ala nurin min rabbi. Babu wani haske abunda za ka rike kai nasara a rayuwa kamar addini. Yan uwa masu albarka, addininka ya zama shi ne abu na farko, duk abunda zai biyo baya ya biyo baya. Wasa da addini wasa ne da rayuwa ta har abada. Ita dai wannan rayuwa da yau muke cikinta, ka gama kure mata maneji kai shekara 100, in ka shekara 100 ko baka mutu ba za ka yi amfani ba. In ka shekara 100 ko baka mutu ba aka ce ka fita ka nemo abincin da za ka ci, ya zama aiki lahira kuma har abada ne. Har abada ne, ba shekara 100 bane, ba shekara 1000 bane, ba shekara miliyan bane, har abada ne, har abada ne. Iya abunda kuma za ka bi ka isa zuwa ga wannan rayuwa ta har abada, wallahi shi ne addini. Saboda haka duk hidima wa addininka ka tashi a kansa, da kanka, da iliminka, da dukiyarka, da rayuwarka, duka kai addini. Za ka ga ribar hakan ranar haɗuwanka da Ubangijinka. Amma in ka yi wasa da addininka, ka yi wasa da mafi girman ni'ima, to duk ni'imar da ka riƙe ka kula da ita faɗuwa ce. In ka yi wasa da addini, duk abin da ka kula da shi faɗuwa ne. In ka kula da addini, duk abin da ka rasa ka ci riba. In ka kula da addini, duk abin da ka rasa ka ci nasara. In ka rasa addini, duk abin da ka samu ka faɗi. Saboda haka idan ka kula da addininka, ka rike addininka, to duk abin da rayuwa za ta zo da shi sai ya zama maka ribar kafa ne. Ka yi noma, ribar kafa ne. Ka yi sana'a, ribar kafa ne. Ka yi kasuwa, ribar kafa ne. Haihuwa, ribar kafa ne. Duk abin da ka yi zai zama maka ribar kafa. Amma in ka yi wasa da addini, to dukkan waɗannan kuma ba za ka amfane su ba. Allah ya muku albarka. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.